به ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة يفقهوا قولي. باك يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم بدا صادوا وأن سافية لهدي يوم شاشدة لغوة رمضان bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam shekara 1446 wanda kuma ya dace da 16 ga watan uku hijirar miladiya 2025 ci gaba da karatun wani tafsirin alqur'ani mai girma dan ba manta ba jiya mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 26 ko 26 ne ko arama 26 yau za mu tashi akan dai wannan aya ta 26 insha Allah daga wannan masallaci namu mai albarka masallacin biyanci dake wannan unguwa ta Bolari a nan cikin garin Gombe fadar jahar Gombe muna addu'a Allah subhanahu wataala ya kara wannan gari namu albarka da sauran garurukan mu gaba daya. Kafin haka akwai yan tambayoyi. Wannan tana tambaya da dangane da abin da ya shafi annifas. Annifas shine jinin aihuwa ko kuma jinin biki. To a cikin maganar da ta yi ta ce lokacin da ta aihu sai da ta yi har wata uku jinin bai tsaya ba, karshe sai da ta nemi magani sannan sai ya tsaya. To kuma tana maganar cewa yanzu akwai wani abu da take gani za ta ci gaba da sallah ne ko kuma jinin ya sake dawowa bayan wata hudu da aihuwa. To a takaice a wannan maganganu ne kam haka. Abu na farko dangane da kwanaki waɗanda su ne iyakacin abinda mafi yawan malamai jamhurin malamai suka tafi a kai shine jin nifasi baya wuce kwana 40, shine magana ta farko. Imam Tirmizi Allah mishi rahama a cikin Jami'u Tirmizi ya ce wannan ma shine fahimtar sahabbai ma gaba ɗayan su, duk sahabbai gaba ɗaya kab wannan shine fahimtar su cewar jinin bi'i baya wuce kwana 40. In ya wuce kwana 40 za a fara sallah, ya zama jinin istihaza. Wannan kenan kaɗan ne daga cikin malamai. Cikinsu akwai Imamu Malik da Imamu Shafi'i suna ganin cewa yana iya kaiwa kwana 60. To amma Imamu Shafi'i ya ce mafi rinjaye shi ne kwana 40, amma akwai possibility ya iya kai kwana 60. Ala ayyi halin, kamar muna mazhaban Malikiya da muke a West Africa da kuma North Africa irin su Libya, Algeria, Tunisia, Morocco, kasashen su Mauritania suna cikin arewacin Afirka, duk da Mauritania tana cikin ECOWAS amma waɗancan ba sa ciki. To duk abin da suka tafi a kai shine yana kai kwana 60. To amma mafi yawa in ce 90% na malamai suna ganin ba zai kai haka ba a sauran sassan duniya. Wannan kuma shine fahimtar masu habban annabi gaba ɗayan su, inji Imamu Tirmizi Allah ya mishi rahama. Ibnu Qudama a cikin Al-Mughni shine shi ma abin da ya rinjayar. To koma dai menene, idan aka samu irin wannan bai kamata a bari har a ci a kai wata uku ba. Na farko za a nemi shawarar likitoci ma tukunna. Duk lokacin da aka samu rikicin jini abin da ya fi shine a nemi shawarar likitoci a gaya musu, tunda abu ne da ke da alaka da harkar lafiya. To a irin wannan yanayin za su ba da mafita. Amma dai a wajen malaman musulunci shine duk inda ya wuce kwana 40 kawai a fara sallah. Wannan shine rajihin kauli, shine zancen da ya fi ƙarfin dalili. Masu cewa 60 ɗin daga cikin malaman Malikiya akwai su, amma gaskiya tun daga abin da sahabban annabi suka fahimta suna kafa hujja da magana Ummu Salama Allah ta'ala ya kara mata yadda daga cikin mata annabi sallallahu alaihi wasallama to mun fi ba da shawara akan wannan duk inda ya wuce kwana 40 za a iya fara sallah ko za a iya in ya kai wannan kwanaki har 60 har ya wuce to gaskiya a nemi magani shine abin da yafi wallahu ta'ala ala wa ala sai wannan tana tambaya dangane da kaman tambaya ne ma dai kaman ba tambaya ba mutun ne kuna zaune da shi a ban sani ba ko abokiyar zama ce ko kuma akasin haka kuna dai tare da mutun baya fada ma kuskuren ka gaban ka sai dai je na fada wa mutane kamar dinga bata maka suna kenan watakila da abin da kai da wanda ba kai ba duk zai je ce kai duk da zai bada labarin da sunan ka zai baci ne shine abin da za ta je ta yi amma in ku hado kuma za ta nama dariya ta ce kawalli amma bayan ido kuma ta je ce ta zaginki ba ki da mutunci kin ji kaza wayar wasu ma ƙarya ne ba haka bane ba to ita kuma mai magana ita ba mai son fada bane ba irin mutun ce mai son zaman lafiya mace ce mai son zaman lafiya ba ta so su yi rigima to wannan na farko mutun dole ya hakuri a rayuwa dole ka zauna da munafukai ba yanda ka iya in dai ba za ka koma sama kai kadai ka rayu ba ka koma kan dutsen lijidin nan kai kadai ba kowa kai gidanka kaga sai a ce ka hauka ce kenan amma matukar za ka zauna cikin mutane dole ka zauna da munafukai ko a waje a unguwa ko a cikin gida ko a wurin aiki ko a makaranta dole haka Allah halicci muta annabi ma zauna da munafukai sallallahu alaihi wasallama shine farko abin da in mutum ya fahimci wannan to ya huta a wannan rayuwa dan ta ce abin yana sa ta shiga cikin damuwa irin wannan har sai hana ki bacci ma haka kawai ki je ki samu hawan jini akan wata munafukan da saki a gaba to abin da yafi wannan shine kai yanda zaka zauna da munafukai ba yanda ka iya idan har annabi ya zauna da munafukai sun zage shi sun masa ƙarya to ina gani ko kai kuma min babi aula kenan na farko shine ki hakuri nabi ki fahimci haka Allah ya tsara rayuwa Allah ya faɗa cikin suratul furqan yace waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira yace na sanya sashinku ya zama fitina ga sashi atasbirun inga ko za ku yi hakuri yace kana rabbuka basira ubangijinka ya kasance mai gani ya san duk abin da ke faruwa to saboda haka ki hakuri zama da munafukai Allah ya cika mallan Jafar yace su fa waɗannan munafukan sune ma gishirin rayuwa in babu su rayuwar ma ba dadi wanda suka fahimci gogwarmaya kenan to in kika fahimci wannan na farko kin huta na biyu kuma ki ta addu'a akan ta ki addu'a Allah kare ki daga sharrin mutane munafukai cikin mutane da munafukai cikin aljanu wannan addu'a yana da muhimmanci Allah ka kare ni daga sharrin makiya cikin mutane da aljanu Allah ka nesanta su da ni ni ma ka nesanta ni da su idan za su shiri kuma Allah ka shirye su in ba za su shiri ba Allah ka yi can gaba da su ni dai ka raba ni da su to za a kai matakin da har tsoronki ma za ta naji sai Allah sa mata tsoronki a cikin zuciya Allah na da irin wannan hikima haka kawai ta ji kuma tana tsoronki kuma ki ta shiga cikin damuwa da tsarguwa hankalinta ya kasa kwanciya wata ran ma sai ta nemi gafaranki da ta dan yi tuntumi ma ta dauka ke ne Allah ya san ki ne yake binta Allah da zai sa mata tsoro to wannan shine shawara da za a baki abin ya daina damunki kuma duk inda za a je a bata maka suna za a je a dawo a gane ƙarya aka maka kar ma ka damu kai dai ka gyara tsakaninka da Allah ka huta ka gyara tsakaninka da mutane kai kar ka cuci kowa kar ka yi kowa hasada kar ka yi kowa munafunci kar ka yi kowa kaza da kaza to insha Allah duk wanda zai ma kuma ba zai tasiri ba kuma har sai waɗanda yake ga ake gaya wa masu dan sun gane kai wancan munafuka ce shikenan sai a daina ganin darajarta a cikin mutane ba ta da kima a wurin Allah ba ta da kima kuma a wurin mutane to wannan maza ne ko mata kowa dole ya hakuri munafukai haka za a zauna da su ba yanda aka iya illa iyaka Allah mana tsari da ainihin sharrin su sai wannan tambayan kuma a mace ce ta ci abinci da asuba kamar misali alfijir ina ga a yau a Gombe ya fito ne karfe 5:12 alfijir din Gombe daga internet din ne ko kuma amashi okay karfe 5:12 alfijir ya fita a Gombe to sai zanto ta ci abinci sai ta dan shafa ta zauna tana hira lokacin da ta ankara 14:00 kaga ya karu 2 kenan sai ta dan kora ruwa bayan 2 alfijir ya shiga ya matsayin azumin ta yake kun gane tambayan kuwa mutun ya sha ruwa bayan alfijir ya fita 2 a ainihin ta kauyin na kalanda kenan ko kuma wanda ake bugawa wani app to na farko a sunna shine ka gama cin abinci kafin alfijir ya fita shine abinda ya tabbata a sunna annabi rahama sallallahu alaihi wasallam baya cin abinci wai alfijir ya shiga yana gama komai ne kafin alfijir ya fito haka kuma magabata na kware suka yi wannan yafi dacewa da sunna ka gama ko da 2-3 ne kafin da alfijir din ya fita an fi son haka da aka ce a jinkirta sahur ba ana nufin kai ta ci ne har alfijir ya zo ba haka ake nufi ana nufin kar kai sahur tsakan dare ka tashi karfe 3 ka ci abinci ko karfe 4 ka bari at least a ce karfe 4:30 abin da ya gaba ya zama dai 4 ta wuce in ma baka cin abinci ko ruwa ne ka sha dai a ƙarshen lokaci irin wurin karfe 5:10 amma kar mu manta alfijir kullun fa ba yake tai mun fara azumi alfijir wajen 5:20 da wani abu ne amma yau da 16:00 ne nan da zuwa sati ɗaya zai koma bai wuce ma da 4 ko 5 ba magariba ne ba zai canza ba har a gama ramadan karfe 6:26 har a gama azumi ba zai canza ba amma alfijir yana yin baya ne har mu shiga cikin watan June an gane ko to anan sai malami suka ce idan malami na wannan zamanin kenan irin su bin bas rahmatullahi alai irin su ibn al-usaymin Allah mishi rahama da fauzan hafizahullahu wa ra'ahu suka ce idan waɗannan kalanda da muke aiki da su ko app da muke da su a waya da suke nuna fitan alfijir da faduwar rana idan an samu ƙarin 1 ko 2 ne babu komai azumin mutun yana nan kun fahimci tambayan idan ka duba a kalanda ko kuma a app na waya ko kuma abinda ka ji an fada alfijir zai fita karfe 5:10 kamar gobe 11:00 ne zai fita 5:11 a Gombe kenan kada wani gari ya amfani da shi muna maganar Gombe na Maiduguri ba zai kai haka ba waɗanda suke plateau Abuja har Lagos su kuma karuwa zai kun ga muna shan ruwa anan karfe 6:26 amma Lagos sai karfe 7 rana take faduwa yawa to iya Gombe muke magana to a irin wannan suka ce idan a kalanda ko a app aka ce zai fita 10:10 sai ka sha ruwa 11:00 ko 12:00 wannan manyan malaman na duniya sun ce azumin mutum yana nan babu komai insha Allah sai dai a kiyaye kar a dinga yin haka an gane wannan abin da kyau Allah ta'ala ya sa mu dace a takaice wannan shine a tambayoyi da muke da su za mu shiga karatu kai tsaye kuma insha Allah za mu tashi farkon aya ta 26 me Allah ya ce
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa laqad arsalna nuhan wa ibrahima wa ja'alna fi النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون
Ubangiji subhanahu wa ta'ala yace walaqad arsalna nuhan hakika mu aiko annabi nuhu wa ibrahima da annabi ibrahim mun aiko su da manzanci mun aiko su da littattafai mun aiko kowa zuwa ga mutanen shi waja'alna fi zurriyatihima muka sanya a cikin zurriyansu ƴaƴansu da jikokin su annubuwata annabci bi ma'ana muka sanya annabci a cikin zuriyar su wal kitaba da kuma littafi ma'ana wannan maganar shine mun fada jiya ya zanta duk annabawan da suka biyo baya to dangin annabi Nuhu ne ko dangin annabi Ibrahim sai Allah ce faminhum muhtada a cikin su waɗannan zuriyar nasu na Ibrahim da Nuhu alaihi masalam akwai waɗanda yake muhuta da sun shiryu sun zama mutanen kirki wa kathiru minhum fasiqun amma da yawan su kuma sun zama fasikai da yawan su sun zama fasikai musamman daga cikin Yahudawa tunda Yahudawa su ma zuriyar gidansu na tikewa ne zuwa ga Annabi Ibrahim tunda Yahuda daga gidan Annabi Yaqub ne Annabi Yaqub kuma da ne ga Ishaq Ishaq kuma da ne ga Ibrahim alayhi musallatu wassalam to da Allah ya faɗi wannan cewa ya aiko annabawa ya aiko manzanni da littatafai duk sun biyo bayan Annabi Nuhu da Ibrahim amma daga tsatsan waɗannan gidajen a cikin zuriyar nasu an samu mutane na ƙwarai amma mafi yawa sun zama fasikai waɗanda ba su yi wa Allah da'a ba sai Allah ce thumma qaffayna ala athari mai sace karanta wannan ayan shi ya gane me yasa nace sace karantawa an gane ko amma da yawa ba za su gane ba a shi alqur'ani mai girma bayan ilimin tajwidi da ake koya to suka ce la budda min ma'rifatil wuqufi a cikin baiti ya zama wajibi kuma ka san ina ya kamata ka tsaya in zaka sake tashi an gane ko shi yasa wasu daga cikin malamai ma suke yawan ba da misali dangane da ma'rifatil wuquf akwai inda idan ka tsaya ka tashi sabon Allah ma zaka yi to shi kanshi sai mutun ya san shi ko kuma sai ainihin koya mutun malami suna yawan bada misali da suratul mumtahanati bari in ba ku misali da ita ayan farko a suran al-mumtahanati ala ramma karanta ayan nan ya allazina amanu la tattakhudhu aduwwi wa aduwwakum awliya
bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal ladina amanu la tattakhudhu aduwwi wa aduwwakum awliya تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَهُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن
farko ita nake so na bada misali da ita Allah ya ce allazina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilayhim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum min al haqqi yukhrijuna ar rasula wa iyyakum to sai a ce da zaka tsaya anan idan zaka tashi sai ka ce wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum to sabon Allah mutun yayi al arabci kuma haramun ne sai dai ka koma daga yukhrijuna ar rasula wa iyyakum an tu'minu dalili shine Allah cewa wa qad kafaru bima ja'akum min al haqqi haqiqa sun kafurce wa abun da yazo muku na gaskiya na alqur'ani da musulunci yukhrijuna ar-rasula suna fitar da annabi sun kore shi daga makka wa iyyakum kuma sun kore ku daga makka wannan a hade suke da juna an tu'minu billahi rabbikum kawai dan kun yi imani da Allah ubangijin to amma idan kace wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum ahir karku yadda kun imani da Allah ubangijinku shine ma'anar shi in ka hada su kun gane wannan abin da kyau sai ka koma daga yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu to haka alqur'ani yake shi yasa mai baiti a cikin jazariya yake cewa wa ba'da tajwidi kalil hurufi labudda min ma'rifati al-wuquf yace bayan kai tajwidi kana da makharijul hurufi ka san ahkamu da kalkala da gunna da asugura da kubura da khifa'i da ikilabi da wane ne duka kece to labudda min ma'rifati al-wuquf ya zama wajibi kuma ka san ina za a tsaya kuma ina za a tashi Allah ya saka da alkhairi a ramma to Allah sai yace thumma kaffayna ala atharihim bi rusulina bayan mu aiko annabi Nuhu da annabi Ibrahim alaihi assalam da jikokin su da annabci da littafai thumma qaffayna ala atharihim bi rusulina sanan sai muka bi bayan su da wadansu manzannin mu kuma daban muka dinga turo manzanni Allah ce wa qaffayna bi Isa ibn Maryama su wadannan manzannin da muka ta turowa su ma sai muka bi bayan su da Isa dan Maryam annabi Isa dan Maryam shine annabin karshe daga kanshi sai manzon Allah alaihi salatu wassalam bisa ga zance mafi inganci kuma shine annabin karshe a cikin yahudawa daga kanshi ba ƙara aiko ne annabi ba yahude ba to annabi Isa alaihi salatu wassalam Allah ce sai muka bi bayan su waɗannan manzannin da annabi Isa dan Maryam wanda mun sha fada wuraren karatutuka daban-daban babu annabin da Allah yake jingina shi zuwa ga iyayen shi in ba annabi Isa ba daga duk qur'ani babu sunan baban wani annabi a ce wani dan wani ina fata an gane a ce Muhammad bin Abdullahi ko Musa bin wani ko Nuhu bin wani kowa ba a kira sunan ba dai kawai sunan annabin zalla amma shi annabi Isa sai ake jingina shi zuwa ga mahaifiyar shi Isa dan Maryam Isa dan Maryam ko ina Isa dan Maryam malamin suka ce saboda me saboda a tabbatar da shi ba Allah bane ba inda Allah ne da bashi da uwa bashi da uba amma tun da haifan shi akai shi ba Allah bane kenan an haifi Allah to kafin a haife shi wa ake rike da duniya ina fata an gane shi sai Allah ke ta kiran shi da Isa dan Maryam sai Allah ce wa atinahul injila sannan muka ba annabi Isa littafin injila injila shine bible ainihin new testament kenan sabon alkawari idan suka ce old testament suna nufin at-taura shine tsohon alkawari da Hausa to anan malamai masana comparative religion irin su Ahmad Didat irin su Dr. Zakir Naik musamman Ahmad Didat shi ya fara wannan tahaddi din a duniya kaman challenge cewa bible din dake harin kristoci a yanzu da shi annabi Isa yayi aiki amsa shine ba shi bane tada babu littafin da ake wa abinda haka dama irin bible har hukuma ake da shi wanda duk bayan shekaru ana zama a sake gyara bible a cire abinda ba a so a saka abinda ake so wanda zai dace da ra'ayin shugabannin ainihin manya-manyan cocuna musamman catholic to karkashin wannan shi yasa suke cewa sai dai a samu waɗansu ababen da har yanzu akwai su amma an saka abubuwa da yawa kuma wanda yake babu su a cikin bible din da annabi Isa ya zo da shi kuma sunan bible din da ma turawa ne suka saka shi yasa duk cikin bible ma babu bible a rubuce ka duba tun daga ayan farko har ayan karshe ba inda za ka rubuta bible a cikin shi inda za ka duba qur'ani za ka akwai qur'an yasin wal qur'anil hakim kaf wal qur'an ina fata an gane sad wal qur'an to irin wannan qur'an innahu la qur'anun karim fi kitabin makanun kaga sunan qur'ani cikin qur'ani to a bible kun babu sunan bible a cikin bible saboda me dan dama ba sunan shi bane ba to Allah sai ya ce wa atinahul injila muka ba annabi Isa dan Maryam linjila waja'alna fi qulubil ladina tattabi'uhu rafatan wa rahmatan wa rahbaniyya sannan littafi injila fa da ake rike da shi a yau din shi bible din da suke rike da shi ba a karanta musu shi kisa idan aka je coci za a je tun da safi har rana ta yi sai dai fasto ta surutai amma a ja aya a fassara ba zai yi ba yanda ake fara karatun qur'ani daga fatiha zuwa nasi ai fatiha ai bakara har azu suratul nasi a juya bible ba sa musu wannan abin saboda me to da in za a karanta shi tiryan za a ji abin da ba a so kisa kullun fasto ne zai duba ina zai karanta aya ɗaya ko biyu iya wanne yake so a ji kuma shi zai karanta kuma babu kristan da haddace bible a duniya sai dai musulmai duk duniya har yau ba samu fasan da haddace bible ba ko kun taba jin wannan abu har yau a duniya ba samu fasan da haddace bible ba sai dai kaga musulmai sun haddace an zo ana muqabala shi yana duba bible musulmi kuma yana kawo daka duba chapter kaza ba kaza sai ya bubbude kuma littafin su ne ba har yau malami na a duniya babu fasan da haddace bible ko a bakake ko a turawa ko a ishe ko a laraba babu wannan ba abin mamaki bane ba amma musulmi ya haddace qur'ani ya haddace bible ka san abin na Allah ne to saboda haka Allah sai ya ce waja'alna fi qulubil ladina tattabi'uhu ra'afatan sai muka sanya tausayi a cikin zukatan waɗanda suka bi annabi Isa waɗanda suka yi imani da shi wa rahmatan da kuma jin kai duk mabiya annabi Isa na gaskiya to Allah ya sa musu tausayi a cikin zukatansu ya sa musu jin kai ya sa musu rahama shi sa aka ce idan kaga wai kirista dauki makami yana kashe mutane to ba kiristan gaskiya bane ba duk mabiyin annabi Isa na gaskiya ba zai iya kashe mutum ba shi sa duk kiristocin dake daukan makamai su kashe musulmai a Plato ko a Taraba ko a Numan ko a Benway gaba ɗayan su ƙarya suke su ba kiristoci bane ba domin shi qur'ani ya fada kuma bible ya fada duk kristan gaskiya yana da rahama a zuciye shi annabi isa alayhi salatu wassalam shi fa saboda tsaban hakurin shi idan kamare shi anan sai ya ce maka ai ba kamare nan ba kuma zaka tafi saura wannan gefen kuma yanzu na maka tsabar ma bai da mu ba kenan annabi isa to fa sai kace wai shi kake bi haka kawai sai kace baka son wani saboda ba addinin ku dai ba ko dan ba yaran ku bane ba kace garin kuma baka yadda ba koyi zo ba babu sakarci ma irin wannan idan kace baka yadda ba haushe ko ba fulate ne zauna a Jos ba ta wasu jihohin Najeriya kuma akwai kristocin Plato su kuma ya za a yi da su kisa duk duniya duk kasan da ta ci gaba da baki ta ci gaba kasan da tafi kowace karban baki a duniya ita ce America kuma tafi kowa karfi a duniya duk wani jinsin duniya da ka sani to akwai shi citizen ne na America kisa shi suka tara kwakwalan mutane dewa sai suka wuce kowa kuma duk wanda ya nuclear a duniya America ne ta fara duk wanda ya je duniyan wata America ne ta fara zuwa tun Apollo lokacin Kennedy to wannan abun baki a kowane field na America zaka samu akwai Larabawa akwai ƴan India akwai ƴan Pakistan akwai ƴan Africa akwai ƴan China akwai ƴan Japan akwai ƴan wane ne duk basiran Barack Obama uban shi dan Africa ne dan Kenya inda Kenya aka haife shi kila dana nan yana a caba Africa kenan ai su ba a bari ka ci gaba sai abin da hali yayi amma su ta sun yadda kowa ya ci gaba Kamala Harris wacce ta takara da Trump kwanan nan Vice President in Biden ubanta dan Jamaica ne bakin Jamaica ne uwarta ko ba India ce dukkan su baki ne zuwa su kai ba wanda aka haife shi anan to ire-iren waɗannan in kana bi she yasa suka to idan kai ka zo kace kai baka yadda ba ko yazo Jos ba ai Jos din ma da bakin ta ci gaba su a yan kasuwa masu kuɗi su ne to sai daga darajar Plato da suka ce ba za a zauna ba sai garin ya mutu ci ba yayi she yasa wannan gwamnati da ke kai yanzu wannan Baristan yana da kokarin wajen kawo zaman lafiya muna addu'a Allah ya karfafe shi ya kara hada kan musulmai da kristoci dan a zauna lafiya garin ya ci gaba da dukkanin sauran garurukan mu gaba daya a Najeriya Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya to Allah sai ya ce waja'alna fi qulubil ladzina tattaba'uhu ra'fatan wa rahmatan muka sanya jinkai da tausayi a cikin zukatansu wa rahabaniyata da kuma rahabaniyanci an ce rahabaniyanci shine ainihin kaman in an ce ar-ruhban shine pastor ko kuma reverend father to wannan addinin da suke ne cewa a koma ayi ta ibada ba aure shine rahabaniyanci ban gane ko kun gane ba ko san duk reverend father ba shi da mata haka reverend sister ba ta da miji aure haramun ne wai shine warhabaniyata din da Allah ke nufi ana yanzu ga wannan pop ne yanzu da bashi da lafiya din nan ya shekara wajen 80 da wani bai taba aure ba akwai bala'i sama da wannan inda zaka kai matsayin wannan reverend din to fa dole ka haramta kanka aure amma fa ƙarya suke ba wallahi tallahi da reverend sister da reverend father ƙarya suke su sun san ƙarya suke suna kwana a coci tare fa ana ibada wara wallahi ƙarya ne dan fitira na dan adam da Allah ya sawa mutum ba kai saka ce zaka faɗa da shi ba duk wanda yace zai zauna har abada ba zai aure ba kuma mai hankali kuma yana da lafiya daidai ne da yace shi zai zauna ba zai bacci ba ko yace shi ya daina shan ruwa ko ya daina cin abinci zai yi to wannan ma ƙarya suke wallahi shine gaskiyar magana sai dai in mutum ainihin bashi da lafiya wannan kuma is normal amma in dai lafiyar ka kalo fitira ce nature dan adam ba iya faɗa da nature Allah ne halicce ta tafi karfinka dole kai mata sujjada dole ka mata da'a ina fata an gane sai da a ce wani yafi wani amma Allah bai halicci dan adam ya zauna ba sai aure ba ko dabbobi ma ba su yadda da wannan maganan baballe mutane da dabbobi da mutane da aljanu da tsirrai da kowa har bishiyoyin nan fa akwai namiji da mace a cikin su kuma Qur'ani ya ce suna saduwa da nassin Qur'ani Allah ce wa arsalna riyaha lawaqiha to saboda haka warhabaniyata rahabaniyanci ibtada'uha su suka kirkiro ta ba Allah ne ya ce ai ba cewa a zauna in kai malamin coci ne ba za ka yi aure ba, idan ke malamar coci ne ba za ki aure ba. Allah ce ibtada'uha, kirkiro ta suka yi. Shi yasa a cikin hadisi ingantacce annabin mu alaihi salatu wassalam ya haramta wannan abu, ya haramta albatul, kace ba za ka zauna ba aure, musulunci haramun ne. Shi yasa Amr ibn As daga cikin sahabbai ya zo gidan annabi shi da waɗansu abokan shi guda biyu, suka zo suna tambayin matan annabi dangane da ya ibadan annabi yake a cikin gida. Sun dai san nawa je, amma da ya shigo gida ba su san me yake yi ba, saboda su sahabbai suna da access na su tambayi matan annabi alaihim assalatu wassalam, alaihi salatu wassalam, saboda hukuncin matan annabi hukuncin mahaifiya ne. Ina fata an gane. To sahabbai sukan je neman ilimi wurin su, sai aka ba su labari yana kaza yana kaza yana kaza. To a ƙarshe da suka fito su uku, sai kowa ya ɗaukan makan shi alƙawari. Shi Amr ibn As yace shi har abada babu shi ba cin abinci da rana, kullun azumi kauzi. Ɗaya kuma yace shi har abada ba zai barcin dare ba, kwana sallah zai na yi. Ɗaya kuma yace ai shi zai tare ne gaba ɗaya, ba shi ba kowa, ba aure kan sai ibada, sai mace za ta hana shi ibada, ya haƙura da aure. To da suka tafi sai annabi ya dawo aka ba shi labari, ai ga waɗansu sahabbai sun zo guda uku, ga kuma alƙawarin da suka ɗauka tsakaninsu da Allah. Ɗaya ya ce ya daina cin abinci da rana har abada, kullun azumi ne kawai, har ran sallah ma shi azumi zai, saboda tsaban imani. Sai dai ku ku yi bikin sallanku, amma shi yana azumi, abincin sallah sai bayan magariba. Ɗaya kuma ya ce shi ya daina baccin dare, kullun kwana sallah zai, wani abu ne da ba zai yiwu ba ko da sun ɗauki alƙawarin ba. Ɗaya kuma ya ce shi babu shi ba aure har abada sai ibada, ya zama rabirin fata kenan ko. Annabi sai sa aka kira su, sai ya ce da shi wanda ainihin ya ce ya daina bacci, annabi ya ce kai bacci kai sallah, ni ma haka nake, wata ran ne bacci, wata ran ne sallah, wata ran na raba dare kashi biyu, wata ran na raba dare kashi uku, kashi ɗaya bacci, kashi biyu sallah, wata ran kashi biyu ainihin sallah kashi biyu, haka ne. A takaice annabi ba shi da wani abu guda ɗaya da yake, wata ran sai kwana ma gaba ɗaya bacci da wannan daren. To shine sai ya ce Amr ibn As, kai kuma da kace ka daina cin abinci da rana, yace ka dinga azumi sau uku a wata. Yace ina shi ya masa kaɗan a ƙara mishi. Annabi ya ce kaza, suka dinga har aka zo, to kai yau ka ci abinci, gobe azumi, jibi cin abinci, gata azumi, kullum fashin kwana ɗaya. Sai ya ce yayi kaɗan. Sai annabi ya ce to babu azumi sama da wannan. Wannan shine Abdulus Siyam, Siyamu Dawud. Haka annabi Dawud yake. Annabi Dawud da rayuwar shi gaba ɗaya, yau cin abinci ne gobe azumi, iya tsawon rayuwar annabi Dawud. Sai annabi ya ce to babu azumi sama da wannan. Abdulus Siyami, Siyam Dawud, mafi falalan azumi shine azumin annabi Dawud. To Amr ibn As ya ɗauka ya ce ya yadda da wannan, yau azumi, gobe ci abinci, jibi azumi, gata cin abinci. Amma kun san me yace da ya girma? Yace wallahi da ya san da ya dauki shawaran annabi, duk wata sau uku nan da ya fi mishi. Yace wallahi zuwa hala yake sha. Yace gashi girma ya zo mishi, ga yana Misra akwai zafin rana, kuma gashi annabin baya nan balle kuma a warware. To shi yasa komai ka dauki mai sauki, duk abin da ka dauka mai wahala, to karshe ka zo kuma kana da na sani. Addinin zai fi karfin ka, dan yau da gobe sai Allah. To sai annabi ya ce kai kuma da kace ba za ka yi aure ba, sai annabi ya ce annikahu sunnati, aure sunnata ce. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, duk wanda bai kaunar sunnata to baya tare da ni. Annabi sai kira auren da sunnan shi, kace to duk wanda yace shi ba zai yi aure ba saboda tsabar imani, to babu shi babu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar gobe kiyama. Falaysa minni, bai cikin mabiyana. To karkashin wannan rahabaniya a addinin musulunci haramun ne, komai imanin ka dole ka aure. To sai Allah ya ce ma katabnaha alaihim ibtada'uha, su suka kirkiro ta, suka sa ta a cikin Christianity. Ma katabnaha alaihim, ba mu rubuta musu ita ba, ba mu wajabta musu ita ba, su suka wajabta wa kansu. Illa ibtigha'a ridwanillah, ridwanillahi,
mukan ba mujabta masa komai ba sai neman yardan Allah abinda muka dora musu shine su nemi yardar Allah ita kuma yardar Allah ana samun ta ne ta hanyar yin abinda Allah ya ce baka kirkiro ibada dan Allah ya baka lada sai dai kai ibadan da Allah ne ya ce ayi ku rike wannan kaida shi Allah ba a bauta mishi sai da abinda ya ce a bauta mishi abinda annabawan shi suka karantar amma kai kace zaka kirkiro wani ibada sabo fil to wallahi tallahi babu lada sai dai kai ibadan da annabi ya karantar ibadan da Allah ya ce ayi shine illabtiga ridwanillah babu abinda muka ce su yi sai fa su nemi yardar Allah shine fassarar farko da malamai suke wannan gaba wasu malamai suka ce a ma katabnaha alaihim ba mujabta musu wannan abinda suka kirkiro ba illabtiga ridwanillah sun kirkiro ne wai dan neman yardan Allah sun kirkiro ne saboda su samu yardar Allah famara auha haqqar ayatiha duk da haka kuma basu kula da ita ba hakikanin kulawa basu bata kulawa na musamman ba hakikanin kulawa duk da sun kirkiro kuma suna wasa da ita Allah sai ya ce to fa atana alladhina amanu minhu ajrahu daga cikin su wadanda suka yi imani kaman basu ladan su ana nufin kafin zuwan manzon Allah kenan alayhi salatu wassalam duk wadanda suka yi imani da annabi Isa kafin zuwan annabi shine fa atana alladhina amanu minhum ajrahum wadanda suka yi imani daga cikin su mun ba su ladan su wa kathirun minhum fasiqun amma mafi yawan su kasu zama fasikai mafi yawan su basu bi annabi Isa ba sun canja addini sun canja bible sun canja komai sun kirkiro san zuciyarsu a karkashin wannan da Allah ya ce ya ba wa masu imanin cikin su lada shine duk wani addini da ake da alqur'ani yazo ya soke wannan addini babu wani addini sai addinin da manzon Allah yazo da shi sallallahu alaihi wasallam yasa wajibi ne duk mai bin addinin yahudanci ko mai bin addinin kristanci idan bai bi addinin annabi Muhammad ba alaihi salatu wassalam to ya kareta taura ya kareta injila ya kareta annabi Isa kuma ya kareta annabi Musa alaihi ma assalatu wassalam sai Allah ya ce ni
ya
subhanahu wata'ala yace alladhina amanu ya kuma su imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah ku tsare dokokin Allah yana yi bari na bari wa aminu bi rasulihi ku yi imani da manzon da Allah ya turo shine annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallama yi utukum kifilaini min rahmatihi zai ba ku ninki biyu daga rahaman shi wa yaj'alakum nuran zai sanya muku haske tamshuna bihi hasken da za ku dinga tafiya da shi wa yaghfir lakum sannan kuma zai gafarta muku zunubanku bayan ya sa muku haske da za ku dinga tafiya da shi sannan kuma ya gafarta muku zunubanku wallahu ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne mai jinkai a wannan ayan Allah ci ya kuma su imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah idan an yi imani to a tsare dokokin Allah shine yake taimakawa imani kai imani da Allah amma baka tsare dokokin Allah ka yi imani da manzon Allah baka bin sunnar shi kada bin san zuciyanka to baka tsare dokokin Allah ba baka kuma yi imani da manzon Allah cikakken imani ba to Allah sai ya ce yu'tukum kifilaini min rahmatihi idan kun yi wannan zai ba ku rubi biyu ninki biyu daga rahaman shi shine malamai suka ce wannan ayan da suwa ake magana ana magana ne da su ahlul kitabi kristocin da muka karanta ayan da ta wuce yanzu ko kuma ana magana ne da wannan al'umman ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wasu daga cikin malamai ina ga shine abinda Ibn Jarir Tabari ya zaba cikin tafsirin shi sun tafi akan cewa ana magana ne da kristoci ma'ana ya ayyuhallazina amanu ya kuma su imani daga cikin halul kitabi yahudawa da nasara ittaqullaha ku ji tsoron Allah wa aminu bi rasulihi ku yi imani da annabi Muhammad da ya turo sallallahu alaihi wasallama yu'tukum kifilaini min rahmatihi Allah zai baku lada rubi biyu, ladan imanin ku da Annabi Isa ko ladan imanin ku da Annabi Musa, ya kuma baku ladan imani da manzon Allah alaihi salatu wassalam. Shine ladanin ki biyu da ake nufi, shine rahama guda biyu da za a basu. Wannan kuma yana alaka da ayoyin da suke cikin suratul qasas. Allah ce walaqad wassalna lahumul qawla la'allahum yatadhakkarun alladhina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun wa idha tutla alaihim ayatuna wa idha tutla alaihim qalu amanna bihi innahu alhaqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin. Sai Allah ce ulaika yutuna ajrahum marrataini, ulaika yutuna ajrahum marrataini, wadannan za a ba su lada ninki biyu, bima sabaru wa yadra'una bil hasanati sayyi'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. To a takeice dai sai aka ce wancan ayat na cikin suratul qasas Allah na magana ne da suwa da ahlul kitabi. To sai suka ce wannan ayat ma tana alaka da waccar, amma zance mafi inganci wanda Ibn Kathir akan ta tafi da wasu daga cikin malaman tafsiri da yawa a cikin malaman tafsiran wannan zamani irin su Shankiti rahmatullahi alai da irin su Tantawi rahmatullahi alai sun tafi akan cewa da wannan al'umma ake magana. Bimana ya ku masu imani, kun yi imani da Allah, to ku tsare dokokin Allah kuma ku ainihin imani da manzon Allah din. Sai aka ce za a ba ku lada ninki biyu. Lada ninki biyu shine mun yi imani da Annabi Muhammad alayhi salatu wassalam, mun yi imani da kuma duk wani annabin da aka turo kafin shi. Haka wannan ma wata ibada ce mai zaman kanta. Duk annabin da aka turo wanda babu aka turo ba, mun yi imani da shi. Annabin da aka turo mana, mun yi imani da shi. Kaga aiki biyu kenan. To Allah zai ba mu lada ninki biyu. Sai ce wai ja'allakum nuran tamshuna bihi, zai sanya muku haske da zaku dinga tafiya da shi ranar gobe kiyama, wanda mun karanta kuma a baya nuran da Allah zai ba ainihin masu imani ranar gobe kiyama. Daga ciki akwai haske na gaban alwala, duk wanda ka gan shi ran tashin kiyama fiskar shi yana kyalli, da kafofin shi suna kyalli, da ainihin hannayen shi suna kyalli kaman walkiya. To yana cikin al'umma Annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Annabi ya ce da wannan zai gane al'umman shi cikin sauran al'ummomi. Shine alaman da aka bamu, nuran din kenan. Gaba haske na tashi, gefen da ba a ba da littafi shi ma haske na tashi. To Allah sai ya ce Allah shine mai gafara, zai gafarta muku zuluman ku, dan shine Ghafurur Rahim. Sai aya ta karshe da zamu tsaya akan ta, ta karshen sura.
Li an la ya'lama ahlul kitabi an la yaqdiruna 'ala shay'in min fadlillahi wa anna al-fadla bi yadillah.
Na'am, Allah ce li Allah ya'lama ahlul kitab, dan ahlul kitabi su san cewar Allah yaqdiruna ala shay'in, ba su da iko akan komai. Yahudawa da Nasara sun ce wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara, wai ba mai shiga aljanna sai ba yahude ko ba nasari. Allah sai ce tilka amaniyuhum, wannan kawo burace-burace su ne na ƙarya. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin, ku kawo hujja in dai da gaske kuke. Sai Allah ce bala ba haka bane, ba ƙarya ne maganar da suka yi. Man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbihi wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Duk wanda ya imani da Allah ya sallama ya miƙa wuya, to ran tashin kiyama bashi da tsoro, bashi da bakin ciki tun anan duniya, babu tsoro ba bakin ciki ranan gobe kiyama. Sannan kuma Allah zai bashi lada daga wajen Allah subhanahu wataala. To sai Allah ce ahlul kitab da suke cewa su kadai ne yan aljanna, saboda su ne Allah yau kaza li Allah ya alama ahlul kitabi. Wannan ayin tana karfafan ayin da ta gabata cewa da al'umma Annabi Muhammad ake magana. Allah zai ba su haske, zai ba su lada ninki biyu, zai gafarta musu. Li Allah ya alama ahlul kitabi, dan ahlul kitabi su san cewa Allah yaqdiruna ala shay'in min fadlillah, can ba su da ikon komai akan falalan Allah. Falala ta Allah ce gaba daya, wa anna al-fadla bi yadillah, falala gaba dayan ta Allah ce. yasa aka ce al-fadla da alifun da lamu lil istighraq duk wata falala da ka sani ta Allah ce yasa Allah yace bi yadikal khairu innaka ala kulli shay'in qadir al-khairi gaba ɗayan sha'anin Allah yake ka nemi al-khairi a wurin Allah ka nemi falala a wurin Allah sai ya baka sai Allah ce wallahu dhul fadli yu'tihi man yasha yana bada falalan ga wanda ya so ko ga wanda ya ga dama idan lada ake magana to Allah na bada shine kade ga wanda ya so idan falala ce ta duniya kuma Allah na bada ita ne ga wanda ya ga dama ina fata an gane falalan duniya in Allah baka ba shike nufin Allah na son ka ba idan Allah baka kudi akwai kafirin da fika kudi in Allah baka mukami akwai kafirin da fika mukami idan aka ce ka shugaban Najeriya ne ka ci zabe kana murna saboda sallah na ne shugaban America ai ba musulmi bane America kuma tafi Najeriya kun gane ko to abu na duniya ba shike nufin Allah na son ka ba shi yasa ɗan siyasa na Najeriya sai ka ce qulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasha'u Allah na bada mulki ga wanda yake so wallahi ƙarya ne in Allah baka mulki ba yana nufin yana son ka bane kafiri ma Allah na bashi mulki da munafiki da azzalimi da fasiki da dalliwadi da mai kashe mutane da mashayin giya kowa Allah na bashi mulki wani rana kauyen kayau talaka bai da abin da zai ci kuma Allah na son shi to falalan duniya ba shine ke nufin Allah na son mutum ba duk wata daukaka da ka samu a duniya kar ka dauka alhamdulillah muka mun samu shiga fadan Allah ba haka bane ba falal lahira kadai tace ba mai samun ta sai wanda Allah ke so manya shawo anan wanda Allah ke so dan falala ne ta lahira lada Allah ke nufi amma falalan duniya kan Allah zai bada ta ga wanda ya ga dama sai Allah ce wallahu dhul fadli al-azim Allah shine ma'abocin falala mai girma ya Allah ka ba mu cikin falalanka wanda tace ayin karshe ta wannan suran lokaci a malamin minti uku na'am wanda tace ayin karshe a cikin wannan sura suratul hadid gobe zamu tashi a farkon suratu al-mujadala kar sami Allahu kenan ko muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan duk abin da muka karanta cikin wannan sura ya gafarta mana duk kurakuran da muka yi muna kuma tawassuli da ainihin wannan sura da muka karanta duk masu bukatu na alkhairi Allah ya biya musu dukkanin waɗanda suke da wata bukata ta alkhairi Allah komai girmanta mai sauki ne a wurin kai Allah ka biya mana gaba daya ya ubangiji duk wanda yake da wata damuwa Allah ka yaye mishi duk wanda yake da wani damuwa ko bakin ciki Allah muna tawassuli da wannan sura muna tawassuli da wannan littafi naka mai girma muna tawassuli da wannan azumin dake bakin mu Allah ka yaye mana damuwa da bakin ciki Allah ka yaye mana dukkanin damuwa da bakin ciki ya ubangiji waɗanda suke da ainihin bukatu na alkhairi masu neman aure daga cikin mata ko maza ya Allah ka ba su ainihin mazaje na gari mata ka ba su mazaje na gari maza ka ba su mata na gari waɗanda ba su da lafiya kuma Allah ka ba su lafiya masu lafiya kuma Allah ka kara musu lafiya waɗanda suke neman ƴaƴansu Allah ainihin shirye da su Allah ka shirye da ƴaƴansu Allah ka musu albarka Allah ka dora su a kan hanya madaidaiciya Allah ka kara mana lafiya da imani Allah ka yaye mana talauci da ainihin kuncin rayuwa ya Allah ka yaye mana talauci da kuncin rayuwa waɗanda suke da nauyin bashi Allah ka yaye musu Allah ka yaye mana nauyin bashi ya Allah ka yaye mana nauyin bashi innaka ala kulli shay'in qadir ya ubangiji wannan kasar tamu Allah ka mata albarka Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka shirye shugabannin mu ya ubangiji ka ba mu shugabanni masu albarka masu imani ya ubangiji ka ainihin kara mana hakuri a wannan rayuwa da muke ciki ka tsare mana imanin mu ya Allah ka kare mu daga dukkan sharri Allah ka shiga tsakanin mu da makiya daga cikin munafukan mutane ko aljanu Allah ka shiga tsakanin mu da makiyan mu Allah ka ba mu kariya daga dukkan sharrin su Allahumma ahdina fi man hadaita وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وكل شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا wa anta taj'alul hazan idha shi'ta sahalan ya da'iman bila zawal wa ya baqiyan bila fana wa ya mudabbiran bila wazir yassir alaina kull asir yassir alaina kull asir allahumma yassir alaina kull asir allahumma yassir alaina kull asir allahumma yassir alaina kull asir bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin ya man huwa ala kulli shay'in qadir allahumma qadhi hawaijana ajilihi wa ajili wa man awsana bid du'a اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم انا نعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من عذاب القبر اللهم انا نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال وشماتة الاعداء اللهم انا نعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الاعداء اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اغفر لابائنا وامهاتنا ومشايخنا وانفسنا وسائر المسلمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم اللهم آمين.